بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يولا ربا hudu ga watan Zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1417 wanda daidai da 11 ga watan March 1997. Bayani da muke dangane da azzifaf, ma'ana al'amura da suka shafi ladubba na tarewa da muka zo muna magana akan waɗannan, shine zaka iya halartawa da matarka wani abin sha, nono ko madara ko nama ko makamantan haka, sannan bayan an ci sai ai waɗannan ladubba din. To sannan shine bayanin da muke kai lokaci ya kure mana, in an zo kwanciya din to ga addu'ar da za a yi. To ashe wajibi ne malam mai ahalari da ya magana nan cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fihi, bai halatta mutum ya aikata wani aiki a musulunci ba sai ya san hukuncin Allah a ciki. Aure dai hukuncin Allah ne, to ashe aure sharuɗan shi, ka'idojin shi, ladubban shi, duk zaka sani. To yana cikin ladubban aure ka san waɗannan abubuwa kafin ranar da za a kawo matarka ka iya wannan addu'a. To sa'annan ita kuma ya zama an tarbiyyantar da ita, ita ba za ta yi wannan addu'ar ba, kai ne za ka yi. In kai wannan addu'a shikenan al'amarin duk da biyo baya aka ce zai zan alkhairi insha Allah. To amma in ba a karantar da ita addini ba fa, tsakani da Allah ta je irin wannan miyagun tsofaffi sun mata hudu ba cewa shekara biyu kar ta sake ta ji labari, yaushe za ta baka goyon baya a wannan dare na tarewa? To kana kokarin ta kanka yau shi kake Allahumma jannibna shaytana, Allah ya hada ka da shaytani ya kai wa an ga kana jannibna shaytana, sai in kai yaki da nata shaytanin tukun Allah ya shiryar da mu. To shine yace in ana son ganin cikakken bayani a duba wannan littafi nashi Adabuz Zifaf fi Sunnatil Mutahhara, ladubban yadda ake tarewa ne kadai ya tattara a cikin wannan littafi din. Allah ya shiryar da mu. Yace daga shafi na 126 zuwa 131, sai yace wa inna minal mushahadati allati yaraha al-harisu ala dinihi, yace yana daga cikin abubuwan da mai kwadayi akan addinin shi yake gani, anna jamahiran minal hujjaj yakununa qad waffaru lihahu, da yawa za a samu alhazai in za su tafi aikin hajji za su ba ainihin gemun su ya cika bi sababi ihramihim, saboda za su dauki ainihin harama aikin hajji. fa idha tahallalu minhu, idan suka shiga halacci suka gama aikin hajji, fa badala an yuhliqu ru'usahum, madadin su aske kansu kama nadiba ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, kama yadda manzon Allah ya so ayi a aske kan halaqu lihahum, sai ga sun aske gemun su, allati amarahum sallallahu alaihi wasallama bi ifaiha, wanda yake annabi ya umarni ne a bar gemu din a aske kai in an gama aikin hajji. To su sai su bar kai din kuma sai su aske gemu din, ko kuma su aske da kan da gemun gaba daya. Al-Sheikh Al-Albani yace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, da haka ya cike wannan bafi. To shi yasa aske gemu haramun ne jama'a. Idan a da za ka yi ta awilin aikar ka je neman aure a ce kai tsoho ne, yanzu duk 'yan mata kan siyawaye sun san mai gemu ba tsoho ba ne yanzu. Mun fahimci wannan da kyau ko? Da gemu da tuma zagi yanzu duk yana nuna ba tsoho ba ne, lokaci ne Allah ya kawo mu. To shi yasa lallai ka daina aske gemunka, ka daina ainihin kankare shi, saje ka daina tabawa, ka bar gemunka ya sakata ya wala. Wannan ita ce ainihin sunna ta annabawa. Kuma duk sanda aka ce gemu sunna ne, wasu suna kasa fahimtar wai ana nufin sunna kanwa farilla, ba abinda ake nufi kenan ba. Sunna anan ana nufin ainihin shari'a ce da annabi ya zo da ita, amma gemu farilla ne. Kamar yadda ka san zakafi da kai ana cewa sunna ba ana nufin sunna kanwa farilla ba, zakafi da kai farilla ne, amma ana nufin shari'a ce wadda manzon Allah ya zo da ita. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? Domin in kana da halin kai zakafi da kai, in ka ƙi zakafi da kai, ka samu zunubi, kuma ana nan ana bin ka bashi komai dadewa. To shi yasa gemu din nan haramun ne ka aske gemu, ya kai dan uwa musulmi. Ke kuma uwar gida, idan mai gidanki na aske gemu, ki mishi nasiha, lallai ka daina kankare gemu, ba kyau. Kai ba gemu, ni ba gemu, to abin yayi yawa haka, sundundun ni sundundun kai sundundun, sai shi ya bar gemu, ke kuma shikenan, sai ki zauna sungul, abin yayi tsari kenan.
Allah ya shiryar da mu kuma gemu na daga adam maza fa akwai dabbobin da Allah ya kawata su da gemu kamar zakara da bunsuru zaka gansu duk baki da to kuma in ka azje gemu din sai kai halin masu gemu din ko kar kuma ga gemu ka tafi kai ne ga konkosan karuwa kuna caca kwarai da gaske abin mamaki zaka gani gashi nan sai ga mutun ga gemu dangajeje kai ka ce wani wali ne amma ga konkosan shi ga konkosan karuwa Allah ya kiyaye الثالث ابن اكو daga cikin abubuwan da Sheikh Al-Albani yake mana nasiha baki daya da sauran alhazai takhattumur rijal bidh-dhahabi sanya zoban zinare da wasu maza suke yi wannan haramun ne a aikin haji ne ko ba a aikin haji ba to amma saboda yanzu aikin haji yake magana shi yasa za a tattauna wannan magana laqad ra'ayna kaseeran min al-hujjaj qad tazayyanu bi khatam adh-dhahabi yace hakika mun ga alhazai da yawa sun yi ado da zoban zinare ولدي البحث معهم في ذلك تبين انهم على ثلاثه انواع yace da ne bincike game da mutane mazaje da nake gani a wurin aikin haji da zoban zinare sai na gane cewa sun kasu kashi uku na farko ba'dhum la ya'lamu tahrimahu wani ya sanya zoban zinare amma bai san cewa haramun bane walidhalika kana yusari'u ila naz'ihi ba'da an nadhkura lahu shay'an min an-nusus al-muharrama dan haka da zaran mun kawo mishi nassoshi waɗanda ke nuna zoban zinare haramun ne sai gaggawa cirewa ka hadisi kama hadisin da annabi yace haka ce naha sallallahu alaihi wa sallama an khatamiz zahabi annabi ya hana zoban zinare to da mun yi nasiha da irin wannan sai kaga irin waɗannan mutane sun yi sauri sun cire domin shi ya dauka halal ne bai dauka cewa haramun bane mun fahimci wannan da kyau ko muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam haka kuma in muka tunasar da irin wadannan alhazai game da magana annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi yanzu daya daga cikin ku ya dauko garwashin wuta ya dodana wa hannun shi da gangan zai yi haka ba zai yi ba to haka mutumin da ya kawo zoban zinare wuta ce ya kawo ya sa a hannun shi Allah ya kiyaye rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi wanda asalin wannan hadisi mun faɗi dalilin shi a karatun baya cewa wani sahabi ne annabi ya ganshi da zoban zinare sai kama yatsan wannan sahabi sai kwabi yayar shine annabi ya faɗi wannan magana bayan ya wuce sai jama'a suka ce ka dauki zoban ka kaje kai wani amfani da shi mana tunda ya wuce yace wallahi har abada tunda ma'aike yadda shi bazan dauka ba kaji kashi na farko kenan akan jahilci suke don hakan an musu nasiha sai su karba kashi na biyu wa ba'dhum ala ilmin bit tahrim wasu kuma sun san cewa haramun ne walakinahu muttabi'un li hawahu sai dai san zuciya kawai yake bi fa hadha la hilata lana fihi illa an yahdihi Allah wannan ba mu da wata dabara da zamu yi mishi sai dai in Allah ya shiryar da shi malami ne ya san cewa zoban zinare haramun ne to duk abin da ka gaya mishi din nan na so shi ya riga ya san su san zuciya yake bi to ya za kai da shi sai ka bar shi sai in Allah ya nufe shi da shiriya kama yadda aski gemu din ne wani malami ne ya san cewa abin didda za ga ya mai haka ne to amma sai ya kawo maka ta'awili kama yadda zamu zo mu ji aqbah min zambin ma'ana sai ya ce to yaya za a yi wai baban shi da gemu kuma shi da gemu to waya za a gane babba kenan ma'ana sai manya ne suke yin gemu ko to ya aure ma ya kamata sai manya kenan ko ya akai babanka da mace kai da mace a gidanku ka kawo mace kaje ka shiga daki ka kulle kofa da ita kai ba za ka ji kunya ba ga uwarka ga ubanka to amma tunda aure ne akwai kunya kenan to baka ji kunya wannan ba sai ka ji kunya gemu jama'a wannan bai fi kunya ba ga dakin uwarka ga dakin ubanka ka saka mataka a ciki ku kulle kofa kuma kowa san abin da kuke yi ko ba a sani ba yau matubla sarair za ta zo randa ta haihu fa an san da wani abu ke faruwa ko ba haka ba baka ji kunya wannan ba sai gemu za ka ji kunya Allah ya shiryar da mu kashi na uku wa ba'dhum ya'tarifu bit tahrim wasu kuma sun san cewa ainihin haramun din ne zai bude baki ma yace ya san haramun ne walakinahu ya'taziru bi uzrin sai dai sai ka wani irin hamzari huwa kama yuqal aqbah min dhanbin wanda irin wannan uzrin kamar yadda karin maganar larabawa ke cewa uzrin ma yafi laifin da ya muni ma'ana laifi yayi sai aka ce me yasa kai sai ka wani dalili wanda yake shi kanshi dalilin laifi ne wanda har ya fi laifin laifi fa yaqulu sai ce innahu khatamul khitba ai zoban soyayya ne ai zoban lobayya ne ai budurwar shi ta bashi ai shine yasa to barka ji yau zoban soyayya din nan da kake sawa ko ke da kike sawa ina hukuncin shi a addinin musulunci sai ce wala yadril miskinu annahu bidhalika yajma'u baina ma'asiyataini yace wannan miskini bai san cewa ya hada saban Allah guda biyu ba sai kira shi miskini domin bai san shari'a ba abu na farko mukhalafati nahayhi sallallahu alaihi wa sallam as-sarihi kama taqaddama sanya zobe na zinare din nan da sunan wai na soyayya ne wannan sabawa ainihin annabi ne da ya hani karara kamar yadda muka ji annabi ya hana a sanya zoben zinare na biyu wa tashabbuhihi bil kufar kuma koyi ne da kafirai sanya zobe na soyayya koyi ne da kafirai li anna khatamal khitba domin shi zoben soyayya lam yakun ma'rufan inda al muslimina ila ma qabla hadha al asr kafin wannan zamani ba a san musulmi da wani zoben soyayya ba zuwa wannan zamanin ne da aka yamutse da arna daga haka ne aka san wani abu zoben soyayya thumma sarrat hadhihi al'adatu ilayhim min taqalidin nasara to daga nan ne sai wannan muguwa al'ada ta zoben soyayya sai ta lallabo sai ta shigo cikin musulmi saboda koyi da kristoci da suke yi mun fahimci wannan da kyau ko sai yace wa qad fassaltu al-qawla fi hadhihi al-mas'ala yace wannan mas'alan ma nayi bayani dalla dalla akan ta fi adabiz zifafi a cikin wannan littafi adabiz zifaf aidan har wa yau shafi na 331 zuwa 138 wa bayyantu fihi kuma a cikin wannan littafi ne bayani annan nahyal madhkura cewa wannan hani da aka ambata game da zoben soyayya yashmilun nisaa aidan har mata ma ya shafa khilafan lil jumhur sabani mafi yawancin malamai suna ganin in mace ce ita za iya sanya zoben soyayya yace amma hadda mata ma ya shafe su bai halatta su sa ba yace faraji yace ka koma ka duba wannan littafi daga shafi na 139 zuwa 168 muhimmin jiddan yace wuri ne mai muhimmanci kwarai da gaske muna fatar in baka da wannan littafi ka zo sai ai maka photo star na shi adabu zifaf din sai ka samu wadannan abubuwa ka karanta zoben soyayya din bai halatta ba a cikin wannan littafi din adabu zifaf diya na kalto wadannan maganganu daya daya to anan ne har ya kawo wata magana da ya dauko ta cikin wata mujalla ta kasar London wanda yake wannan mujalla sunanta The Woman Al-Mar'a a cikin wannan mujalla an yi wata tambaya ga wata mace daga cikin ma'aikatan wannan jarida wadda ya kafa hujja da ita din ta fito ne ta rana ainihin 19 ga watan March 1960 kaga yau kamar shekara 37 kenan to shine yake cewa aka tambayi wannan mace cewa wai wannan zoben soyayya da ake sawa wai me asalin shi ne sai ta ce to akwai maganganu biyu akai na farko dai wannan zoben soyayya da ainihin ake sa shi a yatsan da ke kusa da dan karami ka san ake sawa sun ce wai saboda wannan ainihin yatsa akwai wata zuciya akwai wata jijiya wadda ta hadu da zuciya zuciya kuma anan soyayya take to saboda haka in ka kawo wannan zoben soyayya ka dasa shi a wannan yatsa na kusa da na ƙarshe to zai rinka tunasar da kai kenan da begen wannan ƴa da kake so ko kuma ita wannan saurayi da take so yace magana ta biyu tace magana ta biyu kuma akwai magana da aka samu asalinta a cikin addinin Kirista cewa in aka daura aure a cikin coci to shikenan sai a dauko zobe sai a sanya a yatsa na hagu babban yatsa na hagu a ce in the name of the father yatsa na farko kenan sannan yatsa na biyu in the name of the son yatsa na uku kuma in the name of the holy ghost yatsa na uku kuma anan ne za a soka ainihin wannan shi zobe din na soyayya din wanda yake ake sawa amarya ma'ana a babban yatsa sai a ce da sunan uba mabi da shi da sunan da mabi da shi kuma da sunan shine mala'ika jibril kenan ruhu mai tsarki to sai a dauki wannan zobe sai a sanya shi a karamin yatsa din ai mabi da karamin yatsa din inda nan ce matabbatar shi to kaga wannan al'ada in ka duba asali daga suwa ta samo asali daga kristoci to shine yake cewa to koyi ne da kristoci dan haka hatta mace bai halatta ta sanya zoben soyayya ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu saniyan abu na biyu cikin ainihin nau'in abubuwan da Ash-Shaykhul Albani yake mana nasiha akai sai yace nan sahu li kulli man arada al-hajja an yadrusa manasik al-hajj ala dhaw al-kitabi was-sunnah muna nasiha ga duk wanda yake son ya aikin hajji je ya koyi aikin hajji kamar yadda Qur'ani da Sunna suka haskaka qabla an yubashira a'mal al-hajj kafin ya fara aikin hajjin shi li yakuna tamman saboda hajjin shi ya zama cikakke maqbulan inda Allah tabaaraka wa ta'ala kuma ya zama karbabbe a wurin Allah mai albarka da daukaka wa inna ma qultu ala dhawil kitabi was sunna yace abin da yasa nace ya kai musulmi ka koyi aikin hajji kamar yadda Qur'ani da Sunna suka haskaka li anna manasik al-hajj qad waqa'a fiha min al-khilaf ma'a al-asaf ma waqa'a fi sa'ir al-ibadat saboda aikin hajji abin bakin ciki kamar yadda sabani ya afka cikin sauran ibadoji to haka sabani ma ya afka ainihin a cikin aikin hajji wannan malami yace kaza wannan malami yace kaza to amma Allah ya ce wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani akwai hukuncin shi a wurin Allah to ashe in zaka yi aikin hajji sai ka duba to menene abin da yazo daga Allah daga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai kai wannan sauran sabani sai ka rabu da shi da masu shi sai ce min zalika masalan daga cikin irin wannan sabani misali da malamai suka yi game da aikin hajji halil afdalu an yanwiya fi hajjihi tamattu'a amil qirana amil ifrada wanne ne yafi falala mutum ya dauke harama aikin hajji tamattu'i ko qirani ko ifradi tamattu'i shine in ka tafi kai umara sai ka warware umaraka in ka gama ka shiga cikin halacci inda iyalinka zaka ci gaba da hudda da su duk abin da ake zaka ci gaba da yi in aka ce lokacin aikin hajji yayi kuma sai ka ainihin shiga kai aikin hajjin ka shine tamattu'i Allah madaukakin sarki yace faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi wanda ya tamattu'i da umara sannan yazo ya shiga aikin hajji ya samu hadaya wadda ta sauka kafin yanka wannan shine tamattu'i qirani kuma shine in ka shiga cikin umararka in ka gama umara ba za ka warware ba sai ka zauna a cikin kayan haramarka da kuma cikin haramci har sai ka gama ainihin aikin hajji tukuna wannan shine qirani saboda haka za ka dauki tsawon lokaci kana cikin aikin hajji ifradi kuma shine ka tafi ba za ka yi umara ba gaba daya sai dai ka yi aikin hajjin ka shi kadai to wanne ne yafi falala shine yace ala salasati madahib malamai sun kasu kashi uku wasu suka ce tamattu'i shi yafi falala wasu suka ce qirani yafi wasu suka ce ainihin ifradi yafi to yanzu wannan sabanin malamai ne suka yi to amma annabi yana da na cewa to in baka koya a yadda annabi ya kawo ba wanne zaka dauka kenan ya zaka yi ka fita daga sabani to shine sai yake cewa wallazi narahu amma abinda mu muke gani min zalika daga cikin waɗannan nau'i uku innama huwa tamattu'a faqat shine tamattu'i kadai shine wanda yafi falala kama huwa madhhabul imam ahmad wa ghairihi kama yadda haka yazo a cikin madhhabin imam ahmad da wani malamin bal zahaba ba'd al ulama al muhaqqiqin ila wujubihi idha lam yasuq ma'ahu al hadiy yace an samu ma wasu manya daga cikin malamai sun tafi akan cewa yin tamattu'i wajibi ne matakar mutum bai koro hadaya daga wajen hurumi ba yanzu akwai mutumin Najeriya da zai sayi rago daga Kano ko daga Abuja ko daga Lagos saka a jirgi su tafi sai ka je can ko to yin wannan tamattu'i kawai shine abin da yake daidai to mu inda Allah ya rufa mana asiri mafi yawancin mutanen mu dama tamattu'i suke yi ba dan haka ba to da za a yi gwagwarmaya da su akan wannan domin mutanen kasar mu na lura suna da wani girman kai wanda malaman su ne suke daure musu gindi galibi akan wannan tsaurin kai da girman kan shine in aka gano wata bid'a da suke yi aka ce kaza bid'a ne ku daina sai a samu wani malami sai ya tashi sai ya ce daidai ne ku ci gaba da yi sai ya je kwaso wata hayaniya ya kawo ya ce ai ga hujja mun fahimci wannan to za a dan samu sauki akan wannan matsala to amma saboda wannan matsala na da muhimmanci a cikin ilimi shi yasa wannan muqaddima ta shi kusan duk abin da ya tattare bayani kenan akan tabbatar da tamattu'i cewa shine kadai Allah ya yarda da shi mun fahimci wannan za a dauki wannan karatu duk baki daya shiga cikin kasa da aje shi a ilmance ka karu da ilimi in kuma ka samu irin waɗannan yan bid'a sun taso da raddi dai kai an riga an karantar da kai duk abin ma da za su yi an riga an bada ansa kafin su ce shi insha Allah to shine yake cewa an samu cikin malamai waɗanda suka ce matukar baka kora hadayarka daga wajen hurumi ba to wajibi ne kai tamattu'i minhum daga cikin su akwai ibnu hazm wa ibnul qayyim da ibnul qayyim taba'a ibn abbas wa ghairihi min as-salaf waɗannan malamai da suka bada wannan fatawa fatawarsu ta yi daidai da fatawar ibnu abbas da shi da wasu daga cikin malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai bukhari ya ruwaito hadisi sahihi wani cikin tabi'ai yaje tambayi malamai game da aikin haji sai suka bashi fatawa wasu akan cewa yayi ifradi wasu suka ce mishi yayi kirani sai ya tafi wurin Abdullahi dan Abbas yace kaji abin da na tambayi malamai suka ce mini yace to menene abin da kai kake gani sai yace da ifradin da kiranin dukka basu abinda manzon Allah ya gina mu akai shine tamattu'i don haka kai tamattu'i din to mas'alar sai ta zama mishi akwai shubha wadancan manyan malamai sune ake daga ido ake kallon su a ƙasa sune masu bada fatawa sune masu kakakin bada labarai da sauransu wannan ko Ibnu Abbas kowa san shi yaro ne karami to amma kuma abinda yasa magana Ibnu Abbas ta girgiza wannan mutum saboda ya ce haka annabi ya umarni to sai ga to bari a dauki wanda ya kawo hujja daga annabi yace yayi wannan amma dai zuciyar shi ta ne dan yi mishi kokonto da ya gama aikin hajjin shi baki daya na tamattu'i din ya watsar da waccan fatawar ta wadancan mutanen sai ya kwanta bacci yana bacci sai ya ji an zo ana ce mishi hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala hajjin ka kubutacciya ce daga dukkan sabon Allah umarka kuma Allah ya karba wannan mutum ya tashi cikin farin ciki dama yana cikin mafarki yana cikin ilimin salaf mafarki mafi yawanci yana da fassara wannan mafarkin ma'anar shi shine hajjin shi yayi daidai domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annabta ta kare sai dai mubashirat akwai albishir a cikin mafarkai za a biya maka aikin maka sai ka ga ka kwanta bacci jirgin sama yana ta yawo da kai aje nan kana zuwa an ka je wurin mu'abbir wanda ya san fassarar mafarki ya dube ka ya dubi yanayinka shikenan sai ga ya fassara maka kuma sai ka ga abin ya faru mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai ainihin Ibnu Abbas ya ji dadi wannan mutum da ya karbi fatawa ta da nace daga annabi ya aiki da ita gashi har Allah ya nuna mishi a mafarki cewa ya karba sai yace ka zauna nan kusa da ni duk wata an bani albashi zan rinka yanka maka kana ci ma'ana an kai mafarkin sunna ma ya kamata a baka albashi balle aiki da ita mafarkin sunna ma to amma yanzu in kai aiki da sunna zaka ci duka zaka ci zagi zamani ne yazo ai Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa watajidu tafsilal qawl fi zalika fi kitabil muhalla zaka samu bayani dalla dalla akan wannan magana a cikin littafin al muhalla wa zadul ma'ad da kuma littafin zadul ma'ad na ibnul qayyim al jawziya wa ghairihima da wadansu wadannan littafai din الشيخ العلامة الألباني يتي ولست أريد الآن الخوض في هذه المسألة بتفصيل يتي ينزب أننا سأنكوس أتكين وانا مسألة غمدة تمت إيشي في فلالابا انتي ويسيناي بياني دي 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 وإنما أريد أن أذكر بكلمة قصيرة يتي إنا دي تنسى نتناصر وادا مغانا إركا أن تكأتتيا تنفو إن شاء الله تعالى من كان مخلصا دو وان دي كده سركين زوتيا إنا فاتا وانا مغانا تواتا أنفانيشي wa ghayatuhu ittiba'il haqq wanda kuma manufarshi ita ce bin gaskiya walaysa taqlidal aba'i aw al madhhab wanda shi manufarshi ba ita ce bin iyaye da kakanni ba da kuma mazhabi abin da yake nema menene gaskiya yace to dan haka zan yi wannan bayani fa aqulu sai in ce la shakka babu shakka anna al hajj kana fi awwal isti'nafihi sallallahu alayhi wa sallama iyyahu ja'izan bi anwa'ihi thalatha al mutaqaddima yace nau'ukan nan na aikin hajji guda uku gaba daya to a farkon aikin hajji da annabi ya taho to ya taho ne akan duk kowanne daya ka dauka kai ya halatta haka ya taho da su an gane wannan ko domin akwai abubuwa ne guda biyu da suka hadu na farko a jahiliya larabawa ba sa yin ainihin umara a cikin watannin aikin hajji watannin aikin hajji sune shawwal Zulqa'ada Zulhijja to larabawa ba sa yi har ma suna cewa wannan duk wanda ya umara a cikin waɗannan watanni wani bala'i zai same shi mun fahimci wannan to annabi ya san wannan magana ta su ba daidai bace to yana son zai tunkuɗe musu ita sannan kuma ya nuna musu ai ma yin umara din wajibi ne ina san duk wanda ke wurin nan musamman yake rayuwa a ƙasar Hausa ya tsaya ya fahimci wannan misalin nawa me yiwa zaka fahimci kaiwa matuƙa na yadda zamu buga wannan misali kamar yanzu a zo ƙasar Hausa a samu bahaushe a ce daga yau sai yau kada ya sake cin tuwo kada ya sake shan kunu haramun ne kuma a ce giya din nan da burkutu ita ce farilla har abada abin da yake gani daidai a ce haram abin da yake gaba daidai ba a ce kuma wannan shine wajibi ma kawo bahaushe wannan abu a lokaci guda abu ne mai sauki to haka larabawan nan suke ganin yin aikin umara a cikin waɗannan watanni bala'i ne mun fahimta shi kuma annabi sai yazo da shari'ar da ta nuna dole ne ma a yi su kuma a yayin da shi yake ganin dole ne su suna ganin bala'i ne ma yin kuma shin lokaci guda zai zo ya ce musu kaza to dan haka da suka taho aikin hajji a farko sai ya nuna duk wanda kai yayi ko kai tamattu'i ko kai kirani ko kai ifradi ko ma ka taho da umara duk wanda kai yayi yana tarbiyar su a hankali ashe haka ake tarbiyar mutane kamar wajen haramta giya ai ba rana daya aka zo ba a hankali a hankali a hankali to haka wajen wajabta musu tamattu'i din ma da farko sai ya nuna musu cewa duk wanda kai yayi وكذلك كان اصحابه صلى الله عليه وسلم منهم المتمتع هكا صحابان suka taho daga cikin su akwai wanda ya taho da tamattu'i wa minhumul qarin daga cikin su akwai wanda ya taho da kirani wa minhumul mufrid akwai wanda ya taho da niyyah ifradi li'annahu sallallahu alayhi wa sallama khayyarahum fi dhalika saboda annabi ya ba su zabi duk wanda kai yayi kama fi hadisi aisha radiyallahu anha kama yadda yazo cikin hadisin aisha تجي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من فتو ايكن حج تارد من زان الله صلى الله عليه وسلم سي النبي يجي من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل وان ديكي نفن يأوكني يرحج دا عمرة دا جتكين كتو يا ايكتا ومن أراد أن يهل بحج فليفعل وان ديكي سن يأوكني يرحج كتاي ya aikata wa man arada an yuhilla bi umratin falyafal wanda ke nufin ya dauki ainihin umara ita kadai sai ya aikata kaga nan ya ba su zabi da farko tamattu'i ko kirani na biyu kuma ifradi na uku kuma umara duk wanda kai annabi yace ya halatta alhadith rawahu muslim wannan hadisi yana da tsawo muslim ya ruwaito shi ash-shaykh al-albani yace wa kana hadha at-takhyiru fi awwal ihramihim 'inda shajara wannan zabi da annabi ya ba su a farkon wurin da suka dauki harama ne a ainihin wato Zulhulaifa a inda wata bishiya take a wurin da mutanen Madina suke daukan miqatin su kama fi riwayatin li Ahmada kama yadda ainihin yazo a cikin wata riwaya ta al-Imam Ahmad a mujalladi na 6 na littafin shi al-Musnad shafi na 245 walakin annabiyyi sallallahu alaihi wa sallama lam yastamir ala hadha at-takhyir yace sai dai annabi bai ci gaba akan wannan zabi ba da farko dai an ba su zabi din بل نقلهم الى ما هو افضل وهو التمتع sai annabi ya dauke su daga zabi kuma sai ya nuna musu ga abin da yafi falala har yanzu ba a zo wajibci ba tukuna sai ya ce ga wanda yafi falala duna an ya azima bi zalika alaihim ba tare da ya matsa musu ba aw ya amrahum bihi wa zalika fi munasabatin shatta ko kuma ya matsa musu wajen umarni sai bi su a hankali sai ainihin wato a wurare mabambanta sai rinka nuna musu falala ainihin wato tamattu'i din fi tariqihim ila makka a hanyar su zuwa makka ana tafiya da farko ya nuna ya halatta duk wanda kai ana nan ana cikin tafiya sai ya nuna amma fa tamattu'i yafi falala kaga yadda ake tarbiya ko kamar giya wani ya shekara 40 dan giya ne fa waɗannan sahabbai da annabi ya gyara su a cikin shekara 23 wallahi in ka karanta tarihin su a jahiliya zaka san duk inda ake mai hikimar wa'azi annabi ya kai nan gurin wani shekara shi 40 yana shan giya kaga ta riga ta zame mishi komai kenan na rayuwar shi wani barawo ne wani dan tauri ne duk gasu nan a lokaci guda annabi ya zo musuluntar da su ya gyara su suka waye gari suna yawo a bayan ƙasa kamar mala'iku ne aka zuba ba sa saban Allah akwai sahabin da ya kyallara wata ran yana tafiya sai hanji ana zina sai ya fadi ya suma yace bai taba gani ba tunda ya musulunta saban Allah din ya ga ane sai ya fadi ya suma mun fahimci wannan da kyau ko to shine yace fa min zalika hina ma wasalu ila sarif daga cikin wuraren da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rinka ainihin nuna musu falalat tamattu'i din a lokacin da suka isa wata anguwa da ake kiranta Sarif wa huwa mawdhi'un qaribun min at-tan'im wata anguwa ce dake kusa da ainihin tan'im wa huwa min makka ala nahwi 10 amyal daga makka mil 10 ne فقالت عائشة في رواية عنها عائشة تفدي أتكين وترواية تتي فنزلنا صرفا سيمك سوك أواني قريمي سونا صرف كو أنقوا قالت عائشة تتي فخرج إلى أصحابه فقال سي النبي يفتو ورن صحبانش يتي من لم يكن منكم أهدا وانددي سنبي تهود هدايا دك وجنه رميبا فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل to in yana so ya maida aikin hajjin shi ya zama umara sai ya maida shi da ya taho da niyya aikin hajji amma bai koro hadaya daga wajen hurumi ba to in kana so zaka iya maida ita umara wa man kana ma'ahu hadiyun amma wanda yake da hadaya ya koro hadaya daga wajen hurumi fala wannan ba da mai ya maida ita umara saboda Allah ya ce hatta yabluga alhadiyu mahillahu in ka koro hadaya da zaka tafi da hadayarka daga nan Najeriya in kai umara dole ka zauna a cikin wannan aikin hajjin naka har sai ranar da ka yanka hadayarka tukuna an gama aikin hajji kenan mun fahimci wannan to shi ne wanda ya koro hadayar shi daga wajen hurumi shi ba damar ya warware qalat aisha tace fal akhizu biha sai aka samu daga cikin sahabbai wasu suka dauki wannan sauki wattariqu laha min sahaba wasu kuma suka bari mimman lam yakum ma'ahu hadiy daga cikin wadanda ba su da hadaya din nan wasu suka mai da ita umara wasu kuma suka ci gaba haka al hadith yace wannan hadisi na da tsawo muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka ruwaito shi wa ziyadatu li muslimin lafazin da aka samu cewa mimman lam yakun ma'ahu hadiyun muslim yayi wannan wadannan riwayoyi duk zai zo ya tattaro mana su anan gaba ya kawo mana su baki daya a dunkule insha Allah ta'ala Allah ya shirye da mu yace wa min zalika har wayo dai daga cikin wuraren da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa sahabbai falala ta yin shi aikin hajji tamattu'i din lamma wasala sallallahu alaihi wasallama ila zituwan da Annabi ya kai wani wuri da ake ce mishi zituwan wa huwa mawdi'un qaribun min makkah wani wuri ne kusa da garin makkah wa bata biha kuma Annabi ya kwana a wannan gari falamma salla subha da Annabi ya idar da sallar asuba qala lahum sai Annabi ya sake ce da su man sha'a an yaj'alaha umratan falyaj'alha umra wanda ke sanya maida aikin hajjin shi ya zama umara to zai iya maida aikin shi ya zama aikin hajjin shi ya zama umara ma'ana wadanda ba su koro hadaya ba kenan kun ga har yanzu yana tabin su a hankali yana karantar da su yana cancanta musu wasu abubuwa akhrajahu ash-shaykhan min hadith ibn Abbas bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi daga ibn Abbas ولكننا رايناه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه الشيخ الالباني يتي سي دي kuma mun ga sanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga makka wa tafa huwa wa ashabuhu tawaf alqudum da shi da sahabban shi suka yi tawaf alqudum daga shiga suka je suka yi tawafi lam yada'ahum ala alhukm alsabiq to annabi bai bar sahabbai akan hukuncin da ya gabata ba kuma da farko an taho akan zabi ko kai tamattu'i ko ifradi ko qirani da aka taho hanya ya canza sai ya nuna musu tamattu'i yafi falala to amma da aka shigo maka aka yi tawafi da aka gama sai annabi ya canza su daga hukuncin da suka sani wa huwal afdaliyya na cewa wannan shi yafi falala din nan bal naqalahum ila hukumin jadidin sai ya dauke su ya tunkuda su ga kuma hukunci sabo wa huwal wujubi cewa yanzu tamattu'i din ba ma wai yafi falala ba amma shine dole kai fa innahu amara man kana lam yasqil hadiya minhum domin annabi ya umarci duk wanda bai koro hadaya ba daga cikin su a dazu ai mun ji yana cewa wanda bai koro hadaya ba in yaso ya maida ita umara ya mayar in kuma yaso ya zauna ya ci gaba da aikin hajjin shi to amma yanzu sai annabi ya ce duk wanda bai tunkudo hadayar shi daga wajen hurumi ba an yufsikhal hajja ila umratin ya bata aikin hajjin shi ya komar da wannan aikin hajji ya zama umara kawai in kai umara kawai ka zauna ka jira mu randa za a koma a tafi baduka zo kai hajji din waya tahallal mutun ya shiga cikin halacci fa qalat aisha radiyallahu anha aisha Allah ya kara mata yarda tace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa la nara illa annahu alhajja aisha tace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba abinda muke gani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi sai hajji falamma qadimna makka da muka isa garin makka tatawafna bil bayti muka yi tawafi fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man lam yakun saqal hadiya an yuhilla annabi yace duk wanda bai koro hadaya daga wajen makka ba to ya warware wannan harama ta shi ta aikin hajji ya canza daga niyyar aikin hajji ta koma umara qalat sai aisha tace fa halla man lam yakun saqal hadiya, wanda duk bai koro hadaya shi ba shikenan sai ya warware, wa nisa'uhu lam yasuqnal hadiya, matan annabi dama baki dayansu ba su koro hadaya ba, dan haka fa ahlalna, sai suka warware niyya aikin hajjin su suka maida ita umara. Al-hadith muttafaqun alayhi, wannan hadisi Bukhari da Muslim suka ruwaito shi, wa ibn Abbas nahwahu, ibn Abbas ma ya ruwaito irin wannan hadisi bi lafzi da lafazin cewa fa amarahum an yaj'aluha umratan, sai annabi yace duk wanda bai da dabbar yankawa wanda ya shigo da ita daga wajen hurumi, to ya maida wannan hajji ta zama umara. Fata'azama zalika indahum, sai wannan abu yayi wa sahabbai nauyi. Faqalu ya rasulullahi, suka ce ya manzon Allah, ayyul hilli, wani irin warwarewa kake cewa mu yi, ma'ana kana nufin mu warware wani aiki daga cikin aikin hajji ko kuwa baki ɗaya mu warware aikin hajji mu ya zama umara? Qala, sai annabi ya ce alhillu kulluhu, warwarewa ta gaba ɗaya nake nufi, in ka gama umara shikenan ka warware ka koma kamar mazaunin gida. To wannan abun fa ya saba wa yadda suka saba al'adarsu, mun fahimci wannan, don za mu zo mu ji a can gaba ana magana da su, su ce yanzu na ya manzan Allah mu zauna a cikin hurumin Allah a zakarinmu na ɗigar mani, ma'ana ya halatta mana mu sadu da matanmu mu zauna? Annabi ya ce haka ya halatta. Za ka ji duk inda aka je aka tuntuɓa wannan magana, sai ka ji wani ya jinjina abin saboda ya saba wa abin da suka sani baki ɗaya. Mun fahimci wannan da kyau ko jama'a? Kamar laya, yadda mutanen ƙasarmu suka yi imani da laya, da aka zo aka ce laya kafirci, durƙuso kafirci, huru da laya kafirci, sai wani ya ce a'a, akwai wanda fa ya zautu fa, wani sambatu ya rinka ya ce laya, layar ga a ce ba kyau laya, haka wani sai da ya zautu saboda ya gama imani da ita baki ɗaya, sai ji an ce kafirci ce. Mun fahimta? To haka wannan abin ya riga ya shige musu, sai aka zo aka ce su warware su maida hajjin ya zama umara. Sai yake cewa wa fi hadisi Jabirin nahwuhu wa awdah minhu kama ya'ti, yace kuma akwai hadisin Jabir wanda yake kwatankwacin wannan na Ibn Abbas har ma ya fi shi ƙarin bayani, yace kama yadda zai zo a cikin faqara ta 33 zuwa 45. Qultu, bayan waɗannan hadisai baki ɗaya da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo, sai yace faman ta'ammala fi hadhihi al-ahadisi sahiha, wanda ya lura da waɗannan hadisai ingantattu, tabayyana lahu bayanan la yashubuhu raibun, to al'amari zai bayyana gare shi bayanin da yake babu shakka a ciki ko kadan, anna takhyir alwarida fiha inma kana minhu sallallahu alayhi wa sallama li'idadin nufusi wa tahyi'atiha litaqabbul hukmin jadidin qad yas'ab walau 'ala alba'd taqabbulihi bisuhulatin li'awwal wahala, yace duk wanda ya fahimci waɗannan hadisai zai fahimci farko din nan da annabi ya baiwa sahabbai zabi. To ya san annabi yana tarbiyyar zuciyar sahabbai din ne akan su dauki wani irin hukunci da zai zo musu sabo, wanda yake mai yuwa zai yi wahala ko da wasu daga cikin su iya daukan shi. Mun fahimta? Domin akwai matsaloli waɗanda in suka zo duk yadda kai imani wani lokacin sai ka dan jinjina abin ko da baka yi shakka ba. Misali, wata ran annabi yana wa'azi, sai ya ce wata rana wani mutum jikin Bani Isra'ila ya hau saniya yana tafiya, sai ya bugi wannan saniya ya kora ta, saniyar nan da ta gaji sai ta waiwayo ta ce mishi mali haza khuliqtu, kai ni fa ba dan haka aka halicce ni ba. Sahabbai da ke zaune suna sauraron wannan wa'azi sai suka ce subhanallahi, baqaratun takallamat, wai wannan wa'azi ya kasaita, kuma yau har ma saniya ake cewa tana magana? Sai manzon Allah ya ce ni manzon Allah na yadda da haka, ya ce Abu Bakar da Umar ma sun yadda da haka. Mai riwaya Abu Huraira ya ce a lokacin Abu Bakar da Umar ma ba su a wurin annabi, amma annabi ya shaida da imaninsu duk abin da suka ji su za su yadda, indai daga harshen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To wannan irin zabi da annabi ya ba su a farko, ka san yana tarbiyyar zuciyarsu ne don su iya daukan wani hukunci mai wuya a can gaba. Kamar yadda giya suka saba da ita dan fara bayani a dasu, da aka zo da rana ɗaya an ce musu giya haramun ce, to wani fa zai fita daga musulunci? Shi yasa baban Anas, wanda yake da suna Malik da kake jin ana cewa Anas dan Malik, labari ya samu cewa annabi zai zo Madina, sai ya kira matar shi Ummu Sulaimin ya ce naji labarin an ce mutumin nan da zai zo yana daga cikin abin da yake kyama giya, yana kyama giya, a lokacin tunda ba a haramta ta ba gaba daya sai tace kwarai da gaske sai ce to shi ba addinin musulunci ne zai gagare shi karbe ba duk abin da ake a musulunci zai iya amma shi ba zai iya daina shan giya a rayuwar shi ba don haka da a zo a hana shi shan giya gwamma ya je ya kashe kanshi shine ya je ya fada cikin wannan teku da ake cewa tekun fasha yanzu ya je ya kashe kanshi saboda shi da ya shiga wata rayuwa da zai zauna ba zai sha giya ba gwamma ya rasa rayuwar shi tafi mishi sauki to yanzu irin waɗannan mutanen rana ɗaya aka zo aka ce giya haramun ce kaga wani zai ki shiga addini to tun ma ba a haramta ba kenan kyama ake kawai to shi yasa kaga sai cikin hikimar Allah sai Allah madaukakin sarki sai fara ainihin kyamatar da su giya game da cewa ainihin akwai amfani a cikin giya amma barnar da ke cikin ta tafi amfanin yawa to wasu daga haka sai suka fahimta sai suka bari kullun Umar sai addu'a ya Allah ka saukar mana da bayani mai gamsarwa game da giya ana nan sai aka saukar da aya cewa in za a yi sallah to ka a sha giya don haka lokacin sallah yayi ba za a sha giya ba dalilin wannan kuma shine walima ce aka je da aka tafi wannan walima aka zauna aka kawo giya tunda lokacin ba a haramta ta ba babu laifi su sha saboda haka sai aka samu Ali ibn Abi Talib da sauran sahabbai duk baki ɗaya gasu kowa ya sha don ba haram bace ba laifi suka yi komai kala zarratin tunda ba haram bace suka sha to sai aka tashi sallah sai aka ce Aliyu ya wuce gaba zai limanci da ya wuce bayan yayi Fatiha sai ya jawo qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun subhanallah ba ma bauta abinda kuke bauta ya ku kafirai amma muna bauta abinda kuke bautawa to shine sai Allah ya ce la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun daga yau kar ku sake kusanta sallah al-ali kuna cikin maye har sai kun san abinda kuke fadi daga lokacin nan wasu suka kara gujinta amma har zuwa wannan lokaci dai fa ba a haramta ta kai tsaye ba wata rana sayidina hamza kawun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi ma sai ya sha giya yayin tatul duk waɗannan hadisai suna nan cikin sahihul bukhari fa da ya sha giya yayin tatul ya tattaro ƴan mata a ne mishi kida ana rawa saboda duk wannan lokaci ba a haramta su ba kuma an same su suna yin abun su saboda haka ƴan mata su ne mishi rawa shikenan garin waƙe-waƙen su ga wasu raƙuma da sayidina Ali yake kiyo Aliyu ya auri Fatima lokacin annabi ya ce mishi yayi walima ya sai raƙumi guda ya ajiye yace kullun da yamma zai je yo shuci kai guda yazo ya siyar yana tara kudin da zai yi walima zai ƙara raƙumi na biyu sayidina Hamza da ƴan mata suka zuga shi ga makadi ya zuga shi ga shi yayi tatil da giya sai zara takobin shi sai samu wannan raƙumi na Aliyu yana tsaye sai sharbi tuzan shi sai kifar da shi ƴan mata sun zuga shi wannan raƙumi a fece mana shi mu sharo mu sha sai make shi yana cikin giya sayyidina Ali yazo ya ga wani irin yanayi ka auna kamar kai ne yanzu kana gina daki a gidanku zaka yi amarya sai ka zo ka samu wanka yayi labor da wannan daki wannan irin yanayi kenan wannan iyayen yace lokaci za a daga tun to shine yazo ya ga walima ta din faro ina tara kudin raƙumi na biyu kashi kuma wannan ya make na farko to Aliyu da ya ga wannan irin yanayi sai ya je sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi da ya zo sai ya samu Hamza a cikin giya idanuwa sun yi jazir sai ya dube su ya ce a'a ya ce ba ku ne jikokin Abdul Muttalib ba ne yake ce wa sa annabi ya ce dukkanku da dukiyoyinku ba bayina ba ne to da annabi ya ga Hamza ya shiga wani irin hali sai ya ga zai iya zagin shi a wannan lokaci tunda bai cikin hayyacin shi sai annabi ya ja da baya sai ya fita sai ya ce wa Aliyu ka rabu da shi duk waɗannan al'amura a lokacin suna ta yin su tunda ba a haramta musu shan giya ba annabi ya kyale su sai lokacin da ainihin aya ta sauka a cikin suratul ma'ida ita ce ta haramtar da giya baki daya Anas ya ce a ran nan duk inda ka shigo Madina zaka ga giya a ƙasa domin hikima tunda Allah ya haramta sai ba a zubar da ita a kwata ba domin a bace mai daraja a wurin su to in aka zubar da ita a kwata an ka shigo Madina ka ga giya a kwata zaka iya cewa mai yiwa ta lalace ne aka zubar to amma sai ka ga giya a tsakiyar titi haka kana shigowa lafiya yau duk inda naje warin giya sai a ce ai an haramta ni mun fahimci wannan da kyau ko to kamar yadda annabi ya bi su a hankali wajen haramta musu giya to haka ya bi su a hankali wajen yi musu bayani game da hukuncin aikin hajji na tamattu'i da farko aka fara da cewa duk wanda kai ya halatta na biyu aka taho aka ce tamattu'i shi yafi falala na uku sai aka ce kuma tamattu'i din shine dole ko mun fahimci wannan jama'a Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa ala wa huwa al-amru bi fasxil hajji ila al-umra wannan umarni shine annabi ya umarce su cewa su bata aikin hajjin su da suka taho da niyya su mai da ita umara musamman ma ga waɗanda ba su taho da dabbobi ba dinnan kenan la siyama wa qad kanu fil jahiliya yace musamman ma sun kasance su waɗannan sahabbai a zamanin jahiliya kama huwa sabitun fi sahihain kama yadda hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim yarauna anna al-umra la tajuzu fi ashhur al-hajj suna ganin rashin halaccin yin umara a cikin watannin aikin hajji wa hadha ar-ra'yu yace wannan ra'ayi wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad abtalahu bi itmarihi sallallahu alaihi wasallama thalath marratin fi thalath sanawatin kulliha fi shahr dhil-qa'da yace wannan ra'ayi na cewa umara din nan a cikin watannin aikin hajji ba abu ne mai kyau ba ko da yake a aikace annabi ya bata shi domin kafin ya aikin hajjin nan annabi ya yi umara su uku a shekaru uku kuma duk a cikin wannan wata na Dhulqa'da ashe kaga aikace ya nuna musu ya halatta kenan to amma tunda bai fito da fatar bakin shi ya fadi ba mai yiwa wani ma bai san abin da ake ciki ba ko mun fahimci wannan don haka sai yace fa hadha wahdahu wa in kana kafiyan fi ibtal tilka albid'a aljahiliya wannan umara da annabi yaso uku a cikin watan Dhulqa'da ko da yake shi kadai ya isa ya bata wannan bid'a wanda suke a jahiliya na cewa bai halatta umara a wannan lokaci ba fa innahu la qarniyata huna yace to amma anan bai da alaka domin nan aikin hajji ne balla yakfi wallahu a'lam li i'dadin nufus li taqabbul al-hukm al-jadid yace wannan kadai ba zai isa su ainihin wato zukatansu su iya barwa zukatansu su karbi sabon hukuncin da za a kai su gare shi ba falizalika to saboda haka mahadalahu sallallahu alaihi wasallama bi takhayirihim bainal hajj wal umra annabi ya ainihin yin ma zukatan nasu shimfida da farko ya ba su zabi tsakanin hajji da umara ma a bayani ma huwa al afdalu lahum tare da bayani akan cewa ga abin da yafi falala shine tamattu'i thumma atba'a zalika bil amri al-jazim bi fasqi al-hajj ila al-umra kama taqaddama sannan daga baya kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ainihin wato ya dauke su zuwa ga hukuncin da yake shine yanke dole su bi shine me shine tamattu'i cewa wajibi ne fa idza arafna zalika al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yace to duk in muka gane waɗannan bayanai fa hadha al-amru lil-wujubi qat'an sai mu gane cewa wannan umarni da annabi yace na tamattu'i to na wajibci ne wa yadullu ala zalika al-umuru al-atiya abinda zai kara nuna maka cewa yin tamattu'i wajibi ne ga waɗannan maganganu da zamu faɗi al-awwalu na farko anna al-asla fihi al-wujub illa liqarinatin asalin dai tamattu'i din sai a dauke shi akan cewa wajibi ne sai inda wani dalili domin a ka'idar ilimin usulul fiqhi idan umarni yazo a cikin alqur'ani ko hadisi to wannan umarni yana nuna cewa wajibi ne idan Allah ya ce ku yi kaza ko annabi ya ce ku yi kaza to wannan abu wajibi ne a yi shi sai in an samu wani dalilin da ya sauƙaƙe wajibcin kamar me kamar sallah Allah ya ce aqimus salata wa atuz zakata ku bayar da ku tsaida sallah ku bayar da zakka ma'ana yin sallah da tsaida ita wajibi ne dole ne haka bayar da zakka to haka da aka taho wani gurin kuma aka ga Allah ya umarni da rubuta bashi a cikin alqur'ani cewa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu in kun ci bashi zuwa wani lokaci ku rubuta wannan umarni ne to sai aka ga annan annabi sallallahu alaihi wasallama lallai babu wani hukunci da ya fadi wanda ya sauƙaƙe farlancin sallah da zakka dan haka sallah da zakka suna nan haka suke farilla to amma rubuta bashi fa sai aga annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi bashi amma ba a rubuta ba sahabbai suna bashi a tsakanin su amma ba a rubuta ba sai aka fahimci wancan umarnin ashe ba na wajibci bane lil irshadi ne dan a nuna mutane abin da yafi ne ba lallai bane ko mun fahimta to umarni da annabi ya akan tamattu'i anan yana nuna wajibci ne sai dai in an samu wani dalili da zai nuna cewa ba wajibi bane wala qarinata huna kuma anan babu wani dalili bal wal qarinatu huna tu'akkiduhu yace dalili ma anan wanda za a yi zaton cewa kamar yana sassauta hukuncin ne a ba sassauta yake ba yana kara hukuncin karfi ne وهي الأمر الآتي يتشيني الأمر الذي هو هو الثاني نبي أنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم لوكة عند النبي أمر جيسو تعاظم ذلك عندهم سوى أن أبي مسنوي كما تقدم آنفا كما يدى بياني يقباتا ولو لم يكن للوجوب لم يتعاظمه دا أتبا واجب بني هيدا بس قنوي وانا أبو با ألم تر أنه صلى الله عليه وسلم قد أمرهم من قبل ثلاث مرات أمر تخيير بقى قتي وادا فرقو يا أمر جيسو أكو بدا إيك أمر نيني نزا إلوكة بس جنوي با amma a yanzu na ƙarshe sai suka ji abin yayi nauyi ashe sun fahimci yanzu abin na tilas ne ko mun fahimci wannan yace wa ma azalika lam yata'azamuhu ana farko din nan da na biyu duk da yake umarni ne na zabi basu ga nauyin abin ba fadalla ala annahum fahimu min al-amri al-wujub wa huwa al-maqsud amma ana ƙarshe sai suka fahimci cewa wannan umarni na dole ne dan haka abin yayi musu nauyin dauka to sun fahimci cewa me kenan sun fahimci cewa dole ne ko yace to abinda muke son ka gane kenan shine manufar mu as-salisu dalili na uku dake kara tabbatar da cewa wannan tamattu'i shine wajibi anna fi riwayati hadithi Aisha radiyallahu anha qalat a cikin wata riwaya ta Aisha cewa tai fadakhala alayya wa huwa ghadban annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo guri na yana cikin fushi fa qultu sai nace man aghdabaka ya rasulullahi adkhalahu Allahu an-nara ya manzan Allah duk wanda ya fusatar da kai Allah ya saka shi a wuta suna aikin makka lokacin da aka shigo makka da annabi ya umarce su ga abin da yake so su yi kuma dole ne sai suka dan yi shakka suka kai da komo wajen wannan umarni ba wai ba su bane suna yi din amma abin suna ga bai gama zauna musu a zuciya ba sai annabi ya shiga wurin Aisha cikin fushi sai Aisha ta ce ya manzan Allah duk wanda ya fusatar da kai Allah ya saka shi a wuta waye ya fusatar da kai qala sai yace awa ma sha'irti anni amartu an-nasa bi amrin ke baki san na umarci mutane da wani umarni ba fa idahum yataraddaduna wai kuma sai gashi suna kokonto suna kai da komowa walau an istaqbaltu min amri mastadbartu abin da ya faru shine shi ya umarce su da cewa su warware umarsu to amma kuma shi bai warware ba kuma abin da ya umarce su da yi din nan yin umara din nan kadai a cikin wannan ainihin wata su suna ganin mugun abu ne to da yace su yi shi ma yayi kun ga za su fi samun natsuwa amma da yace su yi sai kuma shi yace zai ci gaba da yadda suka taho gaba daya saboda shi ya koro hadaya to kun ga sai shubha ta shigo yace mi yadda mu muke ganin ba kyau amma shi kuma ya ki to shine sai annabi ya ce da a ce shekarun da na baro a baya zan sake maimaita su ma'ana da a ce zan kai koda nan da badi masuktul hadiya ma yace ni ma da ban koro hadaya tare da ni ba ma'ana cikin ilimin Allah Allah ya nuna wa annabi kenan ba zai kai nan da badi ba da ya san zai kai nan da badi to da ba zai koro hadayar ba ma dan haka da in yace su bata nasu hajjin ya zama umara shi ma sai ya bata nashi to amma da yake shi cikin ilimin Allah Allah ya nuna mai cewa ba zai kai badi ba dan haka sai koro hadayar shi to da yake su warware shi sai bai warware ba to shine sai yake kawo hanzari da cewa da a ce na san zan kai badi to da ban koro hadaya ba hatta shiraitu huda sai in bari sai in nazo nan makka na siya ma'ana in nayi umara sai ainihin in warware in shiga har halacci kamar yadda ku ma za ku shiga sannan in yaso daga baya na ya aikin hajji din sai kuma in zo sai ainihin in sai wannan dabba ya zama tamattu'i kenan to kaga da an fita daga cikin shubuhar da suke tunani yayi umara din ya warware kamar yadda su ma sun yi sun warware shi yana da halin sayar dabba sai ya siya kuma ya ci gaba da ainihin aikin hajji yayi tamattu'i kenan su kuma sun koma da umara domin mai umara ba zai yanka komai ba fa in zaka tafi umara ba zaka yanka komai ba sai dai in ka so na tafawu'i kawai amma na wajen wajabci to sai in kai ainihin tamattu'i ko kuma in kai kirani mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai yake cewa summa ahalla kama summa uhillu kama hallau yace da ainihin sai in warware kamar yadda su ma suka warware da a ce na san zan kai badi yace to amma ni ba zan kai badi ba mun fahimci wannan jawabi da kyau ko Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani yace rawahu Muslim wal Baihaqi wa Ahmad al-Imam Muslim da Baihaqi da Ahmad suka rawaito wannan hadisi a cikin mujalladi na 6 shafi na 175 fa fi ghadabihi sallallahu alayhi wa sallama dalilun wadihun ala anna amrahu kana lil wujub fishin nan da annabi ya saboda ya umarce su da wannan umarni sun kai sun komo to wannan fishi nashi dalili ne akan cewa wannan umarni da ya musu yana nufin dole ne su bi, dan haka da suka kibi yayi fishi. Mun fahimta ko? La siyama wa anna ghadabahu sallallahu alaihi wasallama innama kana litaraddidihim, musamman ma wannan fishi da annabi yayi, yayi fishin ne saboda wannan kai da komowa da suka yi. La min ajlin tina'ihim min tanfidhil amri, ba wai saboda sun kibin umarnin ba, sun bi umarnin amma kuma suna cikin bin umarnin amma suna yi suna kokonto. To wannan kokontan ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa ya fishi. Walidhalika hallau jami'an, saboda haka gaba ɗayan su sai suka warware hajjin su ta zama umara. Illa man kana ma'ahu hadiyun, sai dai wanda ya san yana da hadaya sai yayi kama yadda annabi yake nan. Kama ya ati fil faqratir rabi'a wal 40, kama yadda bayani zai zo a ƙarƙashin gaba ta 44. Wannan gaba ta uku kenan dake tabbatar da cewa tamattu'i din wajibi ne. Don da annabi ya umarni suka yi kokonto yayi fushi, ba zai yi fushi ba sai ga abin da yake wajibi ne. Ar-rabi'u abu na hudu qauluhu sallallahu alaihi wa sallama, maganar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi, lamma sa'aluhu anil fasqi alladhi amarahum bihi, lokacin da annabi ya umarce su cewa su bata aikin hajjin su ya zama umara, sai suka ce ali amina hadha am lil abadil abad, shin wannan umarni da kai mana na wannan shekara ne tamu ta bana koko har abadan abidina? Fa shabbaka sallallahu alaihi wa sallama asabi'ahu, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ritsawa ya tsinshi haka, wahidatun fil ukhra, ya shigar da wannan cikin wannan haka ya ritsa ya tsinshi. Wa qala yace dakhalatil umratu fil hajj ila yawmil qiyama, annabi ya haka ya ritsa ya tsinshi yace kamar yadda kuwa ga yatsuna sun shiga cikin junansu, to haka umara ta shiga cikin aikin hajji har tashin alkiyama. Wannan ke nuna mana kenan umara mai hajji mai cece tukuna wajibi ko? To kamar yadda hajji take wajibi, to haka umara take, tunda annabi ya ce umara ta shiga cikin hajji har tashin alkiyama. Sallah mai cece wajibi farilla, ruku'u a sallah menene a cikin sallah yake? To ashe haka yadda ruku'u ya zama wajibi ya shiga cikin sallah, sallah ta zama wajibi, to baki ɗayan su wajibi ne ai su gaba ɗaya kenan. To haka umara ta shiga cikin aikin Makka har zuwa tashin alkiyama, duk sanda zaka yi aikin Makka wajibi ne, tilas ne sai kai umara sa'annan kai aikin Makka. Me nake nufi anan? Hajji na ifradi an soke shi kenan baki ɗaya, babu sauran ka sake yin aikin hajji ifradi. To wannan magana ce dazu nake ishara akan cewa muhimmancinta ya kai a tattauna ta yanzu a dauke ta a kasad. Mai wa wani ya danje yayi karatun shi na iziya ko yayi risala, shikenan sai zo ya ta bambamin raddi ya ta fada ayyaya an ce ma aikin hajji ba kyau, babu mamaki ai sharri irin wannan. To ba mu ce aikin hajji ba kyau ba, amma cewa muka yi aikin hajji yanzu sai dai kai ɗayan nau'i biyu, ko dai kai tamattu'i. Me tamattu'i? Shine ka tafi daga nan Najeriya ko daga wata ƙasa kana zuwa, sai ka tafi da niyyar ka ta ainihin wato a aikin umara da hajji. In ka je ka sani da cewa kuma kafin ka shiga cikin ƙasar Makka, in zaka ƙetare miƙatin mu nan mu mutanen Najeriya, to ka tafi cikin harama. In dai ka san daga nan Kano in an ɗauke ka an aje ka Jidda, daga Jidda Makka za a je da kai, to ga shawara gare ka ya kai dan Najeriya. Miƙatin mu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi na wannan nahiya yanzu yana cikin ruwa, ba dan haka ba da anan za a sauka a ɗauki harama aikin hajji. To amma tun da yana cikin ruwa, tun anan Kano ne ko Lagos ko wani filin jirgi, sai ka yi wanka ka shiga cikin kayan harama ka tsafse ka zauna. Kana ana zuwa daidai wannan wuri sukan faɗa a ce an zo daidai miƙatin mutanen Najeriya, ana zuwa sai ka ce labbaika umratan mutamatti'an biha ila alhajj, ya Allah ina amsa kiranka da nufin zan tafi in yi umara, in ne umara in warware, sa'annan lokacin aikin hajji yayi kuma in shiga cikin aikin hajji din. Shikenan tun daga nan sai ka ci gaba, labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik, a cikin jirgi har a sauka Jidda. Ana sauka Jidda ka ci gaba da talbiyarka, a shiga da kai mota kana talbiyarka, ana shiga Makka sai kai umararka, in ga gama umararka sai ka warware kai zaman ka sai lokacin aikin hajji. Shikenan sai ka yanka dabba abin da ya sauƙaƙa gare ka, tinki ya ce rago ne sa ne raƙumi ko raƙuma ko ɗaya cikin waɗannan abubuwa takwas da Allah ya lissafa. Mun fahimci wannan da kyau ko? amma a dauke ka daga nan Najeriya aje a jire ka a Jidda, sannan daga Jidda ne wai za ka yi wanka ka shiga harama, in kai harama daga nan kuma a wuce da kai Makka. Wasu malamai sun ce aikin hajjin kama baki ɗebe ba, saboda ka baro inda ya kamata ka ɗauki harama ka tun a baya. Amma al'allama babban malami na Jaziratul Arab Abdulaziz bin Baz da sauran manyan malamai kamar littattafan fiqhun ƙasar nan tamu, akwai sharhin askari Ashalul Madariki wanda Malam Abubakar ya mutumin ƙasar kusa da nan ta garin Katsina, sun ce in haka ta faru gare ka, ana fatar in ka yanka dabba fidiya, to ana fatan Allah ya yafe maka wannan laifi da kai. Saboda haka ya zan za ka biyu kenan, ɗaya dabba da za ka yanka fidiya, ɗaya kuma dabba da za ka yanka ta zama hadaya kenan, ɗaya ita ce hadaya gare ka saboda ta matu'i da kai, ɗaya kuma fidiya saboda ka baro wurin miƙatinka a baya a nan kogi baka ɗauka ba. Mun fahimta? Amma idan za a ɗauke ka daga nan Najeriya a sauke ka a Jidda, daga Jidda a ɗauke ka a kai ka Madina, shikenan babu matsala a kan nan. In ka san haka za a yi maka babu matsala, sai ka zauna cikin kayanka na gida, in aka je Jidda ka zauna cikin kayanka na gida, in aka je Madina kuka gama ziyara da duk abin da ya kamata a yi, in kuka je sai ku ɗauki miƙatin mutanen Madina Zulhulaifa kenan, shikenan daga nan ka zama hukuncinka hukuncin mutumin Madina. To in haka ne babu fidiya a kanka, sai dai hadaya wanda za ka yi na sakamakon ta matu'i da kai. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? Amma in dai daga Najeriya zuwa Jidda, daga Jidda zuwa Makka, to lallai sai kayan ka dabba. Wannan magana tana nan kurkusa nan, dan mai yiwa wani bai samu littafin na bin Baz ba, to amma ga ainihin wannan littafi sharhin askari, in ka ɗauki babin aikin hajji Malam Abubakar na garin kusa da ya tattauna wannan matsala. In kuma ka iya ka samu dalilul hajji wal umra wanda ainihin aka buga ake rabawa alhazai, an fassara shi da Hausa da Yarbanci da dukkan harsuna mafi yawanci na duniya, sa'annan kuma da akwai ainihin littafin da Allamatul Jazira shi bin Baz din yayi akan ainihin aikin Makka, at-tahqiq wal idha li kaseerin min masail al-hajj wal umra, ma'ana tabbatarwa da tace abin da yake daidai game da mafi yawancin matsalolin aikin hajji da umara. Shi ma wannan littafin an fassara shi da Hausa. Ya kamata ka samu waɗannan littafan ka dan san wasu abubuwa kafin ka tafi aikin Makka din. Lacca da za a tsaya a nemi maka fa a nan dan kwanaki ba zai isa ba. Kamata yayi ka dauki watanni ka je ka zauna ana koya maka matsalolin aikin hajji. Mun fahimci wannan da kyau ko jama'a? Allah ya shiryar da mu. To saboda ainihin yadda lokaci ya kure, to insha Allah ta'ala sai a tsaya a nan, sai kuma gobe za a zo za a ci gaba a tattauna wannan matsala, sannan kuma a shiga cikin abin da ake shine makasudi. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.